yan uwa da yawa da suke ta tambaya dangane da abin da ya shafi group na WhatsApp wanda muke amfani da shi a wannan majalisin namu na tafsirin Ramadan ko na tafsirin mu ranar Laraba da majalisin mu na sunan Abi Dawud na masallacin Miyati na duranan Juma'a sun sake tambayan wannan lamban daga wurare daban-daban. Number ita ce 080-3112-4177 080-3112-4177 sannan idan mutum yana cikin group guda daya ba bukatar ya sake shiga wani group, duka abinda ake din guda daya ne. Idan wannan group din ya cika ne sai a sake bude wani, duk abinda aka yi posting a wannan group shi yake wance. Idan kana group guda uku za a tura ma karatu uku ne duka iri daya kuma, an gane ko? To mutum ya daina shiga wani sabon group, ba wani abu ake sawa a can daban ba. Ka san shi WhatsApp ba kaman Telegram ba ne, iya mutum 1,025 daga nan sai dai ka kara bude wani. To muna da group har guda uku wanda mun bude daya ya cika, kuma aka sake bude wani, mun bude wani ma cikin azumin nan bai wuce kwana 10 ba, shi ma kusan mutum 900 da wani abu yanzu, kaga ya kusa cika. To Allah ta'ala ya mana albarka gaba daya, ya kuma karba mana ayyukanmu. Kafin mu amsa tambaya kuma akwai dangane da committee marayu da muka yi ta sanarwa, akwai wanda ya aika da naira 30,000 yace a sa a wannan committee na marayu, da wanda ya aika da 1,000 juhdul muqilli, duka Allah ya karba musu ya sanya albarka. Kuma har yanzu kofa tana bude, ana ci gaba da wannan neman taimako, kuma muna sa ran insha Allah zuwa GB za a fara raba musu ma ababan da ke hannu, musamman na kayan sallah saboda samu su yi sallah. To lalle kofa tana bude ga duk masu aiko da taimako na yadi ko zani ko takalmi ko kudi ko kayan abinci, duka insha Allah ana bukata. Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Ana kuma iya samun kowanne daga cikin mutanen masallacin nan ko shi Malam Adamu wanda yake zaure a nan gefen haguna, ko imam na masallacin Juma'a na can na bypass Malam Umar, ko kuma nan masallacin su Malam Jamilu, duka ko nima duk da bana anguwan nan da Allah ka same ni ko a waya ne, insha Allah sakon zai shiga hannun su in Allah ya yarda. Sai wanda yana tambaya dangane da nayi magana akan sallah, cewar idan aka kira sallah ko me kake ya kamata ka bari kai sallah, kuma muka ce duk abin da ya hana ka sallah ko karatun Qur'ani ne a lokacin ya zama haramu, da muke magana akan masu shiga halwa sun kwana 40 ba su fito ba. Sai ce to su dalibai ne suna makarantar Islamiyya, ba sa fitowa sallah sai karfe 4:30, ko da an kira sallah amma dai su suna cikin aji ana karatu, sai 4:30 ake fito da su gaba daya ayi sallah. To ya su ya wannan ya matsayin su yake? Wannan babu komai. A bisa tsari na shugabanci, a sallan ba lokacin ta bane ya fita, sallan la'asar ta kan kai har kusan karfe 5:30 misali, sai rana fara canja kamanni ne take shiga lokacin na laruri, amma fitanta kuma sai rana ta fadi. To tsari na makarantu dole zama akwai tsarin shiga da fita. Idan aka kira sallah wani lokacin aka ce ma daliban su fito, ba inda za su yi sallah, masallacin ya musu kada, to sai a bari ayi sallah na jama'a a watsi kafin su kuma fito da su gaba daya, su hadu su yi jami'i ainihin karkashin shugabancin limami guda daya. Wannan tsarin da ake a makarantu, wannan babu laifi. Ina fata an gane. Akwai wani abu ma da zai kama, ana cikin wani meeting mai muhimmanci ya shafa ruwa irin wannan, ko da an kira sallah a masallaci a ci gaba da wannan har a kammala a fito ayi jami'i gaba daya. Idan meeting ina alaka da addini ko al'umma, ba wani meeting na duniya ba, ya zama ko ni maslahan al'umma ne ko kuma wani abu ne da ya shafi addini, dan a shawo kan wata matsala ko sulhu ya faru ko da a lokacin sahabbai, a wannan ba wata matsala bace, ba haka kawai ne a kira sallah ka ki shine ake magana. Allah ta'ala ya sa mu dace. Amma a ban lokacin ta fita gaba ɗaya kuma shi wannan haramun ne, ko me ake an fahimci wannan abin da kyau? Shi yasa ma kaman idan likitoci za su shiga tiyata sai ya zamto abun yana da alaka da lokacin sallah, kuma tiyata wani lokaci akan samu matsala aka shiga, ana tsammanin awa ɗaya sai awa hudu in yazo da tangarda. To a irin wannan gaban kaddara ce za su shiga ne karfe 3, to malamai sun halatta musu su yi jami'in azhar da lasar. Ina fata an gane. In za a shiga tiyata karfe 3 ba a san me zai faru ba aka shiga, to likitocin ya halatta su jami'in azhar da al'asar. Idan suka shiga koda an samu matsala ba su fito ba har rana ta fadi, to kaga sun yi sallar al'asar. To malamai sun bada wannan daman sa karkashin nassoshi kuma na shari'a insha Allah. Allah ta'ala ya sa mu dace. Insha Allah za mu tashi akan aya ta 100 da ainihin 11 insha Allah cikin wannan sura mai albarka suratul Taha. وبالله التوفيق وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
وبنجي سبحانه وتعالى يتي وعانت الوجوه فسكوكي سرسنا فسكوكي سنكس أنت للحي القيوم غرايي وندكي دتككر أيوة القيوم wanda yake tsaye wajen juya al'amuran bayin shi. Allah shi ya halicci kowa kuma shi ke kula da kowa, babu abin da ke gagaran shi. Al-hayyu rayuwa, babu wanda yake da rayuwa cikakkiya in ba Allah ba subhanahu wataala. Shi ke da rayuwar da bata da farko kuma yake da ainihin karshen da bashi da karshe. Amma duk wani abun halitta yana da farko kuma yana da karshe. An san ran da aka haife shi kuma Allah ya san ran da zai mutu subhanahu wataala. Duk abin da ke da farko yake da karshe, ainihin wannan sunan shi bawa al-qayyum, wanda yake tsaye wajen kula da al'amuran bayin shi. Kisa kaga duk wani halitta kan ba zai cikakken tsayuwa wajen kula da wani abu ba, bacci zai iya kama shi, ba abin da za ce ka tsaya sati guda kana kula da shi 24/7, ba zai yiwu ba. Ko mutum ne ko dabba sai bacci ya kama shi. Amma dan adam yana da gajiyawa, to amma Allah shi yake tsaye yana kula da bayi tun daga ran da ya halicci duniya har ran da kuma zai nade ta gaba daya. An fahimci abin da ke shine al-qayyum din kenan. Shi yasa idan da Allah ya ce yana daukan hutu, to da gaba daya halaka za a yi. Shi yasa malaman tarihi suke bada tarihi a bi sanadin ghairu sahih, suna kawo shi a matsayin kissa kawai. Annabi Musa alaihi salatu wassalam wata riya tambayi Allah me yasa Allah baya bacci subhanahu wataala. Sai Allah ya ce da shi ya dauki ƙwarya ya zuba ruwa a cike dora akan shi. Da ya cika ƙwarya da ruwa ya dora akan shi, yana tsaye ya rike ƙwarya, Allah sai ya sa mishi bacci. To idan bacci ya kama shi me zai faru? Gashi yana tsaye ga ƙwarya a cike da ruwa akan shi. Kaga faduwa za ta yi. Haka ne gingide ya be shi, shi din ya fadi, ƙwaryar ma ta fadi kuma ta fashe ruwan ya zube. Sai Allah ya ce da shi, to inda ina bacci da duniya da abin da ke ciki gaba daya abin da zai faru da ita kenan. Shine al-qayyum din kenan. Yana tsaye wajen kula da bayin shi, yana jujjuya al'amuran su subhanahu wataala. Sai Allah ya ce wa qad khaba, hakika ya tabe, yayi hasara, ya banu, ya lalace, man hamala zulma, duk wanda ya dauki kayan zunubi na zalunci yazo da shi lahira. Duk wanda yazo lahira da kayan zalunci, kaya mai nauyi, to lalle wannan ya banu ya lalace. Ke saran tashin kiyama, idan kai dan aljanna ne zaka sha kallo, kallo na abun mamaki. Allah sa mu na ciki,
amin.
Allah sa mu kallo mu more,
amin.
Ba a kalle mu ba,
amin.
Saboda zaka ga mutun ya dauko trailer da shinkafa a ciki yana tafiya, ace gashi nan shine aka bashi tallafin corona ya rike akan shi, yana tafiya da shi da trailer, ko kuma ya dauko store din da ya boye abincin corona. Ina fata an gane kamin da aka yi a wasu jihohi, an gane ko? To ire-iren waɗannan al'amuran duka mutum zai kalla. Kaga mutum ya dauko akuya tana kuka, me a ce barawo akuya kenan a filin kiyama. Duk abin da ka sata haka Allah zai sa ka dauko shi a kanka. Kaga wannan ba karamin bala'i bane ba. Wanda ya sace filayen Abuja haka Allah zai dora mishi, wanda ya sace filayen garin can haka Allah zai dora mishi, ya taho da su akan shi yana tafiya. Masu kwace filayen mutane da kwace gidaje su rusa, ba za su biya ainihin compensation da ya kamata ba, haka za a dora musu akai suna tafiya. Yan aljanna suna kallon su. To duk waɗannan abubuwan da dan adam yake ji wallahi gaske ne dole abin da zai tabbatar maka da kiyama gaskiya ne shine halittanka gaskiya ne in ka ce ƙarya ne to halittanka ma ƙarya ne ya aka dauke cikin ka aka haife ka baka ce wannan ƙarya bane ba lokacin da kake ci ka san me ya faru babu ka san lokacin da aka haife ka baka sani ba labari aka baka kuma labarin gaskiya ne za a ce a ran da aka haife ka an yi kaza an yi kaza kai rashin lafiya kaza kai sharituwa kai duk baka sani ba ba haka bane ba to yanda wannan labarin yake gaske dan adam ne kuma ya gaya maka mahaifiyarka ne ko babanka ko yayunka ko yan gidanku ko wanda suka sanka kai kuma baka sani ba to yanzu Allah ne yake baka labarin abinda baka sani ba idan ka gaskata nasu me yasa ba za ka gaskata nashi ba wa qad khaba man hamala zulma hakika ya tabe duk wanda ya dauko kayan zalunci babu zalunci mafi girma kuma sama da shirka ke yasa a cikin alqur'ani mai girma Allah ta allazina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يace wadanda suka yi imani basu chakuda imanin su da zalunci ba yace أولئك لهم الأمن wadanda su suke da aminci su suke da security security internally da kuma security na waje ka samu security zuciya ka samu aminci a cikin ranka saboda baka yi zalunci ba baka jici kowa ba baka yi shirka ba sai ka ji kana da wani irin nutsuwa wallahi wani yake gaya mini bai wuce kwana uku da ya wuce ba ina ganin kaman jiya ne ma bai kai kwana uku ba jiya ne yace suna magana da wani gwamna kuma na san mutumin gwamnan ne yace wallahi malam muna hira da shi zai wahala a minti 10 sai yace wani sara shekara bi fa na sauka wallahi yace abinda gwamnan ke gaya mini shikenan yace sai kuna wani hira sai yace maka sara shekara bi fa na sauka babu al'amdu to yanzu a cikin tashi hankali duk abin da kake gani wallahi a ran shi bai da nutsuwa ya fi kalamu ulaka lahumul amnu to Allah ya zare wannan amnu din lissafin shi saura shekara biyu kana bashi labarin azumi yana ce maka saura shekara biyu saura shekara biyu na sauka sai ya saukan kuma ko zai mutu wallahi tallahi sai ya sauka yanzu yana lissafi idan ya sauka zai samu sanata ne gaba a son shi zai samu minista ne shugaban kasa baya son shi ya rasa yanda zai duniya ba a son shi Abuja ba a son shi to wannan ba karamin bala'i bane ba to shi yasa idan baka zalunci kowa ba hankalinka kunce ba abin da yafi wannan dadi amma ka cuci wancan ka wulakanta wancan ka zagi wancan ka kwace wancan ka taka wancan shekaru sun kare yanzu shi duk lissafi da saura shekara biyu yace wallahi tallahi abun ya bashi mamaki yana gaya mai to kaga kai da kake bawon Allah ka gode wa Allah duk da jiniyan da kake gani da manyan motoci da hawa jirgi a zuciyarsu wallahi ba sa jin dadi bacci ma wahala yake musu akwai wanda ya gaya min baki da baki yace wallahi sai ya sha magani yake bacci kuma in ka gaishe da security ana sarawa sai ka dauka to wallahi yace mallam ba ma jin dadin rayuwa ba na iya bacci wallahi tallahi to shine al'amru din Allah ne yake ba da shi Allah yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ba wanda zai baka nutsuwan zuci in ba Allah ba to shine Allah yake cewa zalunci in kai shi babu kai babu aminci Allah zai zare amincin yace to masu samu aminci sunan da sun yi imani basu chako da imanin da zalunci ba yace wahum muhtaduna sunan shiryayyu kuma su suke da al'amnu cikakken aminci security na zuci security na waje sai Allah yake cewa da ya faɗi wannan sai sahabbai hankalin su ya tashi sai Allah yake ku kwantar da hankalin annabi yace musu inna shirka la zulmun azim babban zalunci babu kaman shirka to shi yasa zalunci babba da karama a matsayin ka na musulmi ka ne sarce ta Allah ce qad khaba man hamala zulma hakika ya tabe duk wanda ya dauko kayan nauyi na zalunci Allah sai ce man ya'mal minas salihati duk wanda ya aiki nagari wa huwa mu'minun sharadi kenan wawu din wawul halati ay halatu kaunihi mu'minan a lokacin da ya aikin kuma shi mu'mini ne ke yasa duk abinda Yusuf zata bayar na taimakon an yi girgizan kasa yan gudun hijira refugee camps da wane ne babu lada saboda basu da imani sharadin karban aiki Allah ya baka lada sai kana da imani imani shine kai imani da Allah subhanahu wataala, kai imani da Qur'ani, kai imani da annaba, wannan shine imanin da ake nufi. Amma duk yanda kake da imanin tausayi amma baka sallah, baka azumi, duk baka yadda da shi ba, to ba sunan ka mai imani ba. To sharadin karban aiki kuma sai kana da tauhidi, ka'idan karban aiki zama kana da imani. Sai Allah ya ce wa mu'minun wa man ya'mal minas salihati min dhakarin aw unsa, yace wa huwa mu'minun, sharadi ne. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun, dole sharadin sai kai imani. To shine anan muke cewa duk aikin da wanda ba musulmi ba zai yi na alkhairi, ya taimaka mutane, yayi kaza yayi kaza, Allah zai saka masa ne anan duniya, ya bashi lafiya, ya kara masa arziki, ya kara masa daukaka. Amma lada kan da ake rubutawa shikin ba za a bashi ba, duk sakamakon anan Allah zai biya shi. Shi yasa wani daga cikin mushrikai da shahara da taimako, amma sai Allah ya kaddare shi da musulunta, sai yake tambayan Annabi alaihi salatu wasallam cewa ya rasulullahi, ni fa lokacin da nake kafiri ina taimako, ina kaza ina kaza ina kaza, abun ya amfane ni? Yace kware da gaske. Aisha sai Allah ma kyauta da musulunci. An gane ko? To Allah ya kalle kyakkyawan zuciyar shi kenan. To Allah ya ce wa man ya'mal minas salihati, duk wanda ya aiki nagari, wa huwa mu'minun alhal, yana mai imani, fala yakhafu zulman, kada ji tsoron zalunci, wala yadhlimu rabbuka ahadan, ubangiji ba ya zalunci. To anan az-zulmu da ake nufi anan shine Allah ba zai ainihin rage maka wani abu da kai na lada a ce a kwashe maka ba. Az-zulmu ba za a kara maka ba kai zunubi, abinda ba kai ba a ce kai, wala hadma ba kuma za a rage maka ladan aikin da kai na alkhairi ba. Shine duk wanda yake ya gamu da Allah yana mai imani, fala yakhafu zulman wala hadma, ba zai ji tsoron zalunci ba. Bi ma'ana duk zunubin da aka rubuta to nashi ne, in bai ba kuma sai da Allah ma yasa a rage, Allah ba zai kara maka zunubi ko da kwayan zarra ba. Wala hadman, duk aikin da yana lada kuma Allah ba zai ainihin tauye mishi ba. Allah baya zalunci, zai iya kara maka lada, zai iya rage maka zunubi, amma ba zai kara maka zunubi ba, ba ko zai rage maka lada ba. Kun ga akasin abun nan ne. Akwai aikin da zaka yi kwaya da Allah baka lada dubu, akwai aikin da zaka yi na zunubi kuma zunubi kwaya da za baka kilma a ce a shafe an yafe maka, wannan rahama ta Allah kenan. Amma wajen aikin lada sai dai a kara, babu ragewa. Wajen aikin zunubi kuma sai dai a rage amma ba a karawa, shine fala khafu zulman wala hadma. Sai Allah ya ce akwai in tambayoyi kamar haka, wannan yana cewa ran da aka yi tafsirin wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma, akwai addu'a da aka fada yana so a sake maimaitawa. To irin wannan da aka karatu zaka nema ka saurara, an maimaita addu'an da yawa kuma a ƙarshen karatu ne ma ba zai wahalan ganewa ba, shine ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagisu, ina fata gane. In kuma kai limami ne sai ka mai da shi jami bi rahmatika nastagisu, madadin astagisu. Ya halatta addu'a da ta zo a mufrad na mutum daya, idan kana mutane addu'a kamar da hijami, ina fata an gane wannan ya halatta insha Allah. Sai wannan yana tambaya dangane da hukuncin wanda ya sa maganin ciwon ido, yana azumi kamar da rana kenan, azumin shi yana nan, maganin ciwon ido ko maganin ciwon kunne ko inhaler ga masu asma, duka ya halatta amfani da shi ga mai azumi, bai cikin abin da ke bata azumi. Wannan shine zance mafi karfin dalili insha Allah. Sannan sai wannan yana tambaya dangane da hukuncin yin salatul ibrahimiyya a cikin sujjada, idan mutum na da wata bukata, lallai wannan bukatar naka bambace dan salatul ibrahimiyya tana da tsayi a cikin sujjada yi, amma dai zama kai kadai kake sallan ba limanci kake ba, yawa dan limanci kake zaka ebo rikici. To kai salatul ibrahimiyya kafin ka fara addu'a kenan fa, ita kanta ma tana da tsayi. Babu laifi yin salatin annabi a cikin sujjada a lokacin da mutum ya addu'a, amma gaskiya in dai jami'i kake jan mutane, kar ka dauko dogon salati kace zaka yi, in kai kadai kake yi nan babu laifi. In zaka minti 30 cikin sujjada, wannan ya halata. To sai wannan kuma yake tambaya dangane da mutumin da ya farka da asuba sai ya sha ruwa, yana gama sharuwa sai janata da ikama za a shiga sallar asuba aka alfijir ya jima da fitowa kenan yana bacci ne ya farka kawai sai ya sha ruwa yana gama sha janata da ikama yana sauraron kiran sallah me hukuncin azumi shi to dangane da mutumin da ya ci abinci yana tsamman alfijir bai fito ba ya janata da ikama kaman wannan ko mutumin da ya ci abinci ya dauka rana ta fadi sai ga kuma rana bata fadi ba malamai suna da magana guda biyu magana na farko maganar jamhurin malamai na biyu kuma waɗanda suke wanda ba jamhuru ba kadan daga cikin malamai kenan wanda su ne minority daga cikin tabi'ai akwai mujahid ibn jabar akwai hasan al-basri akwai sa'ib ibn rahawiya su suna ganin azumin mutun yana nan wannan kuma shine masaban ahlul zahir dan zahiriya sai ibn hazm al-zahiri ibn taymiya rahmatullahi alayhi shi ma akan wannan ya tafi shekul islam ya khalafa mazhaban shi na hanabila cewar azumin mutun yana nan hujjar su kuma shine Allah cikin Qur'ani ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji karka kama mu da laifi in muka yi kuskure ko in muka manta to wannan yana cikin kuskure sun ce kuma a cikin hadisin muslim annabi ya fassara idan mutum ya karanta wannan amanar rasulu zuwa karshe duk addu'an da kai Allah sai ya ce qad fa'altu na aikata to karkashin wannan sai suka tafi akan haka amma masaban jabhur inna ce jabhur sanan su saki kafoja kuma da wani hadisi da Imam al-Baihaqi ya ruwaito sayyidina Umar dan Khattab a lokacin da yake khalifa an sha ruwa an dauka rana ta fadi a lokacin akwai gajimare a Madina kuma kuma lokacin babu agogo babu wani app balle a gane bayan an sha ruwa kawai sai aga rana ta fito a irin gajimare ya dan kauce daga yamma wani daga cikin tabi'ai ke bada wannan labari yace muna cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Wahab yace sai aka fito mana da ainihin abun sha daga gidan Hafsa matar Annabi kenan alaihi salatu wassalam yace bayan mun sha sai ga rana ta fito sayyidina Umar yace ba sai an rama azumi ba ya ji wani yana cewa ai azumin nan fa sai an rama shi sayyidina Umar yace wallahi la naqdihi wallahi ba za mu rama ba an yi kuskure ne to akwai ta ruwaya kuma cikin muwatta ta Imamu na Malik nan ma daga sayyidina Umar nan kuma yace za a rama ina fata an gane to karkashin wannan Salihul Munajjid daga cikin manyan malamai yace in ka kalli maganganun kowanne jamhurin malamai wanda su suka fi yawa kamar ce 80-90% suna ganin za ka rama azumin nan idan ka ci abinci ka dauka alfijir bai fito ba ashe ya jima da fitowa ko kuma ka ci abinci kai tsaman rana ta fadi sai ga rana bata fadi ba su suna ganin za ka rama azumi suka ce rabbana la tu'akhidna shine kar a rubuta ma zunubi kun gane abun ko zunubi ne ba za a rubuta maka ba amma ka rama azumi kan yana nan kun gane bambancin abun akwai bambancin karama abu da kuma in misali in ka ci da ganga ai ba magana ramu ake ba magana ce ta ka aikata kaba'ira min kaba'irin zunubi suka ce to rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana ana nufin ba za a rubuta ma zunubi ba amma za ka rama dalili kuma na biyu shine ai akwai hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wasalam rufi'a alqalamu an thalasi mutum ko an dauke musu alqalami ba a rubuta musu zunubi na farko sai ce anna'im mai bacci har sai ya farka to sai ka kwanta bacci baka farka ba sai karfe 7 na safe kaga rana ta fito ko baka yi sallar asuba ba a wannan lokacin babu zunubi akan ka amma za ka yi asuba kuma za ka yi ba za ka yi ka kwanta bacci bayan azhar farkawan ka kawai rana ta fadi baka yi la'asar ba za ka yi la'asar ko ba za ka yi ba za ka yi amma ba za a rubuta ma zunubi ba suka ce shine ma'anan abu ko kuma ka manta ka yi tsamman ka yi sallah sai ka tuna baka yi ba kuma lokacin ta ya fita nan ma ba za a kama ka da laifin ka bar sallah da gangan ba amma za ka rama wannan sallah suka ce azumi shi ma haka ne kun gane amsar da suka bada ko Allahumma amin to akan haka shi Salihul Munajjid da ya kawo waɗannan maganganun guda biyu sai ce al-ahwatu abun da yafi nutsuwa yafi kewayewa shine karama wannan azumi idan aka ce waɗanda suka ce kar karama hujjar su yafi a wurin Allah ka samu ladan azumin nafila. Kun gane ko? Idan kuma wanda suka ce a rama hujjarsu ya fi, to dama ka rama. Kun fahimci abin da kyau? Amma idan ka ƙi ramawa sai ya zama waɗanda suka ce kar a rama hujjarsu ba ita bace mai ƙarfi, ka gane abin gaba shi. To shi yasa suke da al'ahwadu a wajen malamin fiqh, ya ce ai kaza ihtiyatan, saboda duk inda ta faɗi a wurin ka sha ne. Idan ramawan ne dai ka rama, in ba sai ka rama ba nan ma ka samu ladan nafila. Kaga shikenan. Ke samu sababu ta malikiya dawa su kan muttafaq alaihi ne zaka rama azumi. To ko da wannan muke fatawa insha Allah. Allah ta'ala ya sa mu dace. Ina ga zamu tsaya anan wallahi ta'ala ala wa alam. Wannan mai tambayar ya rubuto ne game da wata qadiyya wanda muka tattauna game da tambayan Allah yana sama ko Allah yana ko ina. To ka koma kalimi tafsirin mu na suratu Taha kasar na biyu, insha Allah zaka ji cikakken bayani daga Qur'ani da hadisi da maganganun magabata. Wannan ba tambaya ce da za a amsa ta haka cikin minti ɗaya ba. Kalimi tafsirin mu na wannan shekaran suratu Taha kasar na biyu, ina ga ko ka samu Malam Usman gashi nan insha Allah zai iya tura maka shi. Wannan kuma yake tambaya mutum ne matarsa ta rasu, sai nemi a bashi gadonta tare da ƴaƴansu. To sai ce mallan ya halatta a bashi tare da ƴaƴan nasu ko da an san kashewa zai yi. Ga wannan akwai takun saka da shiga a tsakanin su. To da farko shine yara ƙanana gadon su dama dole a samu wanda zai kula da shi. Abinda Qur'ani yake kenan. Ba a ba su gadon su har sai sun yi hankali. To akan haka mafi haƙƙi game da kuma mutum shine mahaifin shi. An fahimci wannan abin da kyau? Mahaifi shine mahadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam, yace da wani sahabi anta wa maluka li abika. Da kai da dukiyarka duk na mahaifinka ne. Mahaifi yana da cikakken power akan mutum da kuma dukiyar shi. Har ma wasu malamai suke cewa kana iya ka gina gida, ka gama komai zaka tare sai babanka ya riga ka shiga, ko ba wanda ya saifin da shi ya ci bulus. Ina fata an gane. Ka sake ka koma a wata unguwa ka ƙara gina wani, ya ji labari an gama komai da furnitures kafin ka shiga sai ya koma can ya sake wancan kuma ya kyautar da shi ko ya sayar. An gane ko? Idan ya shiga ba wanda zai fidda shi, ya zama nashi, ka ci ban zaba ba. An gane ko? An ce haka sake yin na uku, yana da damar ya sake ya kwacewa. A na huɗu ne ba shi da iko, na shari'a sai ta taka mishi birki. Ina fata an gane. Wannan nuna mana haƙƙin iyaye ne. Duk wanda ke son gama lafiya ya gama lafiya da iyaye shi, da uwa da uba. Samman uwa haƙƙinta kuma yafi abun tsoro. Dukkansu suna da haƙƙi, amma haƙƙin uwa wato shi a'ala ne. Har wani yakan ce wa shi uba yakan samu ɗa ne ta hanyar sha'awa, ita kuma uwa takan samu ɗa ne ta hanyar wahala. An gane ko? Shi uba aikin shi ko namiji, bari na amfani da kalmar namiji, idan ya sawa mace ciki ba wani wahalan da zai, ina nufin wahala na jiki, ita ta samu wahalan da take sha, da laulayin ciki, da bala'in aihuwa, da shayarwa, duk wannan akan mahaifiya yake. To wannan abun yasa musulunci ya bata haƙƙi mai nauyin gaske akan mutum. An gane ko? Har ba annabi ya ce ummuka 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 hasau, ya ce mana haƙƙu bi husnul suhba, wa yafi kowa haƙƙi a kaina. Aka tambaye annabi ya ce ummuka mahaifiyarka, sahabin ya ce thumma man, sai wa kuma? Ya ce ummuka mahaifiyarka. Sai waye? Sai ce ummuka mahaifiyarka. Sai ana hudu ne ya ce thumma abika, sannan mahaifinka. To dukan su biyu ba a rabuwa, ba a wasa da haƙƙin su, ana matukan girmama su. To a irin wannan gaban na matsalan gado, in an san uban watakila almubazzari ne zai iya lalata musu gado, to gaskiya sai alƙali ne ke da haƙƙin da zai ce ba za a bashi ba. Ko kuma idan uban yana da iyaye shi ma sai a kai shi gaban su. Amma in ba wannan babu wanda ya iya, dole a samu iyayen uban ko kawunan shi ko babban wanda dai suna da iko da shi su ainihin tsawata mishi. Amma yana da cikakken haƙƙi ya karɓi dukiyar ƴaƴan shi, ba wanda zai hana shi. sai dai doka ta yi aiki. Dama matsalar rabon gado galibi mun fi ba da fatawan a jawurin alkali. Duk kotunan mu na musulunci suna aiki ne da ainihin shari'ar musulunci wurin rabon gado da cases na aure. Wannan tunda turawa ma za su ba da yanci su bar Najeriya sun yadda nodan Najeriya su yi aiki da shari'ar musulunci abin da ya shafi aure da ainihin rabon gado. Kuma har yau haka ake. Ina fata an gane. To gaskiya wannan in akwai matsala a kai shugaban alkali ko kuma gaban iyayen shi kakannin ku kenan ko kuma waɗanda suke wakiltan iyaye. Wani na tambaya wai da Allah gaya mishi wani littafi zai samu hadisin da yanzu aka bani ma tambayan anan na agaji mika mi ita. Hadisin da wani zai durƙusa gaida annabi alaihi salatu wassalam sai annabi ya hana shi. Annabi ya ce da zan umarci wani ya sujjada ga wani da na umarcin mace ta yi sujjada ga mijinta. Yana tambayin a wani littafi zai samu hadisin. Hadisi yana cikin sunan Abi Dawud. Hadisi na 1140. Insha Allah. Allahumma amin. Ka je ka dabi sunan Abi Dawud in baka da shi ka zo sau ara masu baka aro. Yawwa ina ji aka 1000 yanzu ko ake siyarwa. 10,000 shafak ne ban sani ba. Mun sai shi tun yana 300. Lokacin da na siya ne yana 300. Kaga yanzu ana maganar 10,010. Yawa a takaice dai hadisin yana ce insha Allah daga cikin ina wasu littafin ma akwai amma wannan na baka littafi guda daya insha Allah da kuma lambar hadisin wallahu ta'ala ala alam. Sai tambaya na karshe ne na tambaya game da ya turo ne ta text dangane da tasbihi da ake yi da hannu shin da hannun dama kadai za a yi ko kuma har da hannun hagu. An gane tambaya? To dangane da tasbihi waɗansu malamai sun ce da hannun dama ake. An gane ko? Suna kafa hujja da hadisin Abdullah bin Umar in ba na manta ba yace ya idu tasbiha bi yaminihi alayhi salatu wassalam. Annabi na ainihin lissafa tasbihi ne da yatsun shi yace bi yaminihi na dama. To akwai babban malamin hadisin nan Bakar Abu Zaid wanda malamin su Ibn al-Usaymin ne Allah mishi rahama ya rasu kamar shekara 15 baya da suka wuce. Yana cikin manyan malamai na duniya a Madina. To Bakar Abu Zaid ya rubuta littafi la jadida fi ahkamis salati sunan littafin. Na karanta littafin kamar shekaru 25 da suka wuce baya. La jadida fi ahkamis salati wannan littafin in ka karanta yana da amfani kwarai musamman ga daliban sifatu salatin nabi. Saboda kada ka karanta littafin malami ɗaya ka dauki ra'ayin sa shi kadai, ka karanta littafai da yawa saboda ilimin yana da fadi. Akwai matsalolin da Imam Al-Albani ya kawo a cikin sifatu salatin nabi malamai sa annun shi sun saba mishi. To sai su ma ka karanta ka ji hujjojin su. Malamai sa annun shi ko ji Hausan da nake ba kananan malamai daidai da shi a shekaru da karatu. To Bakar Abu Zaid shi yana ganin cewar hadisin bi yamini hadisi ne shaz, yace hadisi mahfuz shine hadisin da yace bi yadihi da hannun shi, yace da hannu kuma hannaye biyu sun shiga ciki. To sai suka ce ai ana yin tasbihi ne da hannun dama saboda hannu hagu da shi ake ainihin tsarki, shi yasa aka fi so ai da hannun dama. Aka tona hujja ce rusasshiya ba ta da gindin zama. Ina fata an gane. Da me ake kabbaran harama da hannu biyu, me yasa ba kai da daya ba saboda kana tsarki da wannan? Da me ake sujjada hannu ɗaya ko biyu? Da hannu biyu, kuma sa hannu biyu wajibi ne dukan su biyu, me yasa ba kai da guda daya ba? Da me ake addu'a hannu ɗaya ko biyu? Hannu biyu. Wannan hujja ce da bata da gindin zama. Ina fata an gane. Duk ibada da hannu biyu ake, addu'a, sujjada, ruku'u, kabbaran harama duka bayan da aka ce ai da hannu daya. To saboda haka tasbihi ma ya halatta ai da hannu biyu. Ya kawo dalile na ilimin hadisi wanda yanzu ba lokacin kawo su bane ba, wanda ke nuna hadisi ne shaz, hadisi da yake mahfuz. Wannan wasu terminologies na malaman hadisi mahfuz wanda yake da hannun shi. Saboda haka yace ya halatta ai duka da hannu duka biyu. To idan kai da hannu daya kaga wani ai da hannu biyu, karka ce ai ba daidai ba. Ina fata an gane. In wani da hannu biyu, wani da daya, karka ci yayi ba daidai ba. In wani ma yana da carbi, karka ci yayi ba daidai ba. ina fata an gane wannan shine fatawar da muke kai yi da yatsu yafi falala yi da carbi kuma halal ne jan carbi halal ne ba wanda yace bid'a ne abinda zan kara muku shine game da wannan matsalar na carbi shine alaji shigo mana akwai wuri ai samu dine zauna abinda ke zan kara dangane da ishin carbi maganar malami ne tak zan kawo Ash-Shaikh Ibn al-Usaymin Allah mishi rahama Ibn al-Usaymin kowa ya san matsayin shi a duniyar ilimi bari ku ji amsan da ya bada game da wannan matsalan da ake da cece ku ci a Najeriya Usaymin yace jan carbi laysat ibadatu mustaqillatun an gane ku yace jan carbin ba ibada bace mai zaman kanta abinda kake fadan ne ibada kun fahimci abinda kyau yanzu idan ka zo ka rike carbi kana astaghfirullah astaghfirullah sai ce Allah ba zai baka lada ba kawai dan Allah ganin ka ne ka hana shi kun gano wannan abin da kyau ko kuma ka zo kai kai da yan yatsu ja gaba ya karbi kasa ja gaba ya karbi kasa kawai sai Allah baka lada nan kai da yan yatsu to abin da kake fadan nan ibada ba yan yatsun ba kun fahimci wannan abin da kyau shi wannan abin lissafi ne haka carbin ma abin lissafi ne haka kaunta da aka yi samu ci gaba kuma shi ma abin lissafi ne haka masu tara duwatsu suna yi da shi an samu salaf akwai masu da ƴaƴan dabino su tara ƴaƴan dabino suna istighfari suna kirgawa duk ya halatta to sai suka ce abinda kake fadan ne ibada kun fahimci wannan abin da kyau hadisin da annabi ya ce alaihi salatu wassalam ayi da ƴaƴan yatsu fa innahunna mustantiqatun yawmal qiyama za su yi magana ran tashin kiyama wani abdaliya ke nunawa daidai ne da hadisin Jabir Jabir dan Abdullahi lokacin da ya aure bazawara mai annabi ya ce mishi halla bikiran ina ma da ka aure budurwa ya nuna cewa bazawara haramun ne ya nuna mishi ga abin da yafi ina fata an gane to wanda ya shi ma annabi yana nuna yatsun yafi falala ba yana nufin dan wancan haramun bane ba to ku gane bambancin abun yafi falala daban bai halatta ba daban yanzu kun fahimci wannan abin da kyau to da Allah mu daina zafafa kai wajen da ba a bukatun a zafafa kai abin da yake alaka da tauhidi da sunna shine babu sassauci amma wajen da malamai suka tattauna ababe na mubah al-mubah shine halal yanzu kaman sa kafir a masallaci a kuma malamin da suka ce bid'a ne Hashim Usman bin Fodio kina ganin ba za sa kafir a masallaci ba sai dai yashi dan masallaci annabi yashi ne har ya koma ga Allah ina fata an gane wasu malamai suka ce al-mubah ne wannan ya halatta kun gane ko ya halatta a sa kafir a masallaci amma kai akan yashin yafi falala an gane ko dan sahabbai akan yashi suka yi wasu shin fada kafir alayyi halin akwai matsalolin da ba a ta da jijiyen wuya akan su kun fahimci abin da ke wasu raka ku bar iyayen musu jacar bin su Allah kara musu lafiya da duk ma wanda yake ja ba bid'a bane ba abinda kake fadan shi zai nuna ibada ne ko ba ibada ba ina fata an gane wallahu ta'ala ala wa alam insha Allah kai tsaye zamu shiga cikin karatu malam zai karanta mana daga ayata 121 fa kalaminha